أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باكين السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
barkamu da wannan maraice na Asabar 6 ga watan Zulhijja a shekara ta 1444 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 24 ga watan 6 a shekara ta 2023 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga Masjidil Qur'an wanda ke unguwar Bacirawa a birnin Kano a yau insha Allah zamu yi darasi na 179 in ba manta muna karatu cikin kitabut talaq da ka yau zamu tashi babi na 6 mallai yace babun almutallaqatu thalathan la nafaqata laha babun da yake bayani akan macen da aka sake ta saki na uku to ba ta da damar ta zauna ta yi idda a gidan mijinta wannan shine a dunkule ma'anar la nafaqata laha domin idan mutun ya saki matarsa saki na daya za ta zauna a gidansa ta yi idda a lokacin da take wannan zaman iddar shi zai ciyar da ita duk abin da ya saba mata zai mata zai rinka bata kudin cefane zai rinka bata kudin wanki zai rinka bata kudin kitso da dukkanin sauran dawainiya in ba ta da lafiya shi zai kai ta asibiti domin ubangiji subhanahu wataala ya ce la tukhrijuhunna min buyutihin wala yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyina watilka hududullah kada ku fitar da mata daga dakunan su a yayin da kuka yi musu saki na daya ko saki na biyu suke zaman idda an gane ko to kuma ta zauna a dakin ta kawai ba za ka bata abinci ba ba za ka bata abin sha ba ba za ka kula da lafiyar ta ba to me amfanin zaman da haka za ta zauna ka ci gaba da dawaka da bayniyar ta da bata kulawa dan a wannan lokacin zaman ka take yi shi zaman iddar ai zaman jiran ka ne wai ka huce a sasanta to ka ku zaman jiran ka take yi da haka wannan zaman da take na jiran ka dole ka ci gaba da kula da ita dole ka ci gaba da dawainiya da ita to amma idan saki na uku ne to ai babu maganar jira domin a saki na uku babu sauran aure tsakanin kai da ita at-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan har a ƙarshe sai Allah ya ce fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra saki guda biyu ne mana wanda kake da ikon kai kome a cikin sa to daga biyin nan fa imsakun bima'rufin ko ka rike ta da kyautatawa aw tasrihun bi ihsadin ko a rubu cikin girma da arziki to amma sai Allah ya ce fa in tallaqaha in ko miji ya cika mata cikon saki na ukun fala tahillu lahu min ba'du daga yanzu babu halaccin aure tsakanin shi da ita bayan wannan hatta tankiha zawjan ghayrahu har sai ta je ta auri wani namijin da ba shi ba to kaga zaman jira yanzu babu shi tunda jiran yanzu ba zai yi ba amma an yi jiran jiran gawan shanu ne amma a da jiran saki na farko jiran ka ne jiran saki na biyu jiran ka ne amma a na uku yanzu babu magana a jira ka dan yanzu babu damar ka saki a neman ta da aure har sai ta je ta yi wani auren kuma sun tare kuma sun rabu danganin kansu kuma sannan ta zo ta yi idda sannan kake da damar ka saki auren ta to da haka dai wannan babi zai mana bayani akan idan saki ya kai uku tsakanin ma'aurata to babu maganar zaman idda a gidan miji hadisi mai lamba ta 946 hadithu Aisha وفاطمة بنت قيس حديث النانا عائشة فاطمة ار قيس فاطمة ار قيس itace sahibatul qissa wanda abun ya faru akan ta ganau ba jiyau ba ita Fatima bintu Qais sahabiya ce masta ce wacce tayi zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tayi imani da shi kuma ta mutu akan haka da haka tana amsa sunan sahabiya Fatima bintu Qais al-qurashiyya al-fihiriyya yar uwa dhahak dan qais dhahak dan qais sahabi ne amma yaro karami kafin annabi ya rasu da shekara 7 aka haife shi manzo Allah ya rasu ya bashi yana yaro dan kankani shi yasa wasu daga cikin malaman hadisi suka ce bai ji magana daga annabi ba kai tsaye amma dai sunan sa sahabi saboda me saboda ya rayu da annabi yana musulmi kuma ya mutu akan haka kuma sun ga juna an gane ko ita yayyarsa Fatima bintu Qais aka ce ta girme shi da shekara 10 kamar yadda Asma'u yar Abu Bakar ta girma Aisha da shekara 10 mana ba yassa ce ta kusa ba akwai wadansu a tsakanin su da nisa to Fatima bintu Qais Allah ya kara mai ce da qala Urwa ibn Zubair li Aisha Urwa dan Zubair dan nana Asma'u dan Zubair ibn al-Awwam yace da nana Aisha gwaggwansa kanwar mahaifiyarsa Asma'u yace alam taraina ila fulanati binti al-hakami shin ba kya ganin wacce wance yar hakamu ko dai ya zama fulana din boye sunan yake kamar yadda a Hausa Bahaushe zai ce wani kaga boye suna ne wance kaga boye suna ne to na tsallake hadisi daya حديث عائشة وفاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن عائشة دقى عائشة أنها قالت نانا عائشة تجي ما لفاطمة ويميكي دام فاطمة إرقيسني ألا تتكي الله ينزي إتبا تاجد أوران ألابا يعني في قولها دتكي تيوى لا سكنا ولا نفقا إن أكي ومتسكي نأكو باتد دامر تزونا أي آكي مجن تتي إدى kuma ba ta da haƙi akan sa ne ya ci gaba da kashe mata kuɗi ko daukar dawainiyarta to ita Aisha ba ta san wannan ilimin ba wanda wannan yake nuna maka duk girman sahabi yakan san wani abu kuma me bai sani ba wani abu yakan boyi gare shi shi yasa baka isa baka bugi kirji ka ce ka san komai a ilimi da kai haka alama ce ta cewa jahili ne kai baka ma san komai ba domin asali ilimin yan adam gabaki dayansa haddana mala'iku haddana aljanu kai haddana kowace iri halitta Allah ya kira shi da dan kadan to kai kuma kana cikin wanda a dan kadan din ma gutsara maka akai to kuma sai kai tutiyar ka san komai wama utitum min alilmi illa qalila Allah ya ce dubban mu baku komai na ilimi ba sai dan kadan daga dan kadan din nan aka tsungulan mun aka tsungulan maka aka tsungulan wa wani aka tsungulan wa mutane aka tsungulan wa aljanu to da haka ba wanda ya san komai sai Allah shine masanin komai alimul ghaibi wash shahadatul kabirul muta'al masanin abin da ke fili da na boye alkabiru mai girma almuta'al mai ji da isa subhanahu wa ta'ala da haka Aisha ka kalli matsayinta a ilimi ka kalli matsayinta a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam amma tare da haka Aisha bata san hukuncin idan akai wa mace saki uku shin za ta ci gaba da zama a ɗakin mijinta da sunan Idda kuma zai ci gaba da daukar dawainiyarta Aisha bata san wannan ba to shi yasa ita wannan matar Fatima da tazo take fada sai Aisha take mata inkari ke ku yanzu baki ji tsoron Allah baki daina fada wannan magana to taya ku za ta daina fada bayan ta sani ita abin da ita ma ya faru ba wai gaya mata akai ba domin kamar yadda zamu ji anan gaba shi yasa da Aisha da Abdullahi dan Mas'ud da Sayyidina Umar duk ba su da wannan ilimin musun sa suke yi a wata ruwayar Sayyidina Umar yace mu ba za mu bar littafin Allah dan maganar wata mata wacce ta yi mantuwa ta yi ko ma rubewa ta yi ba yana nufin zahirin Qur'ani ya nuna duk saki in kai wa mace za ta zauna a ɗakin ka ta yi idda kuma ka ci gaba da daukar dawainiyarta a ayat suratul talaq la tukhrijuhunna min buyutihinna kaga nan ba a ce a saki na daya ko na biyu ko na uku ba kawai la tukhrijuhunna kada ku fitar da su min buyutihinna daga dakunan su to shi yasa malamai sun yi sabani wasu suka ce a'a eh za a yi amfani da zahirin aya a bar hadisi wanda kuma wannan kuskure ne ba zai yi ba da Qur'ani da hadisi ba sa cin karo da juna Qur'ani da yace a dauki dawainiyar mace bayan an sake ta kuma ta ci gaba da zama a ɗakin ta tai idda yana nufin a saki na ɗaya ko na biyu musamman in ka hado da wa'incan ayoyin na suratul baqara wanda muka karanta hadisi kuma da yace ba ta da damar ta ci gaba da zama ba kuma za a ci gaba da daukar dawainiyar ta ba shi kuma yana nufin a saki na nawa uku kaga babu cin karo tsakani to da haka dai wanda yake nuna maka fadin ilimi da kuma duk girman malami wani abu karami yana iya buyan masa dan an ce wani malam ne ba ya nufin komai ya sani hasali ma babu me wannan a duniya a ce komai ya sani babu shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an zo an masa tambaya akan kilili na dabino shine mutanen Madina manoman dabino ne suna yi wa dabino barbara a samu namijin dabino a hada da namacin a kulla abinda da Hausa ake ce da shi kilili an gane ko idan ka je inda ake noman dabino zaka ga wani lokaci an dauko wani ganye an hada da jikin bishiyar dabino an kukkulla to wannan barbarar dabino kenan shi ganyen da aka tsunko na namijin ne aka zo aka kullawa macen in suka yi haka wai dabinon ya fi yaya to lokacin da manzo Allah ya zo Madina sai ya tarar suna yin haka sai mutanen Madina suka zo suka ce da Annabi mu ci gaba da yi ko mu bari sai ya ce kar ku yi ku bari da shekara ku tai sai dabino ya ki sai suka zo suka ce to mun tambaye ka mu yi ko kar mu yi kace kar mu yi gashi ka hana mu kuma dabino ya ki sai Annabi ya ce antum a'lamu bi umuri dunyakum kun fi ni sanin harkar duniya ku kuje ku tai to in dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi tafwidi ya fawwala wani abu ya ce kai ka sani je kai mana shi bai sani ba kuma sau da dama an tambaye Annabi sai ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam ko ya ce la a'lam ban sani ba to in dai manzo Allah zai yi wannan to wane ne kuma wanda zai ce shi komai ya sani babu abin ba wanda ya isa ya ce ya san komai alimta shay'an wa ghabat anka ashiya'u haka larabawa suka ce zai yi ka san wani abu amma ka sani ko kai waye abinda baka sanin ba yafi wanda ka sanin yawa to da ka dai Umar dan Khattab bai san wannan mas'alar ba sayyidina na Aisha bata san wannan mas'alar ba sayyidina Abdullahi dan Mas'ud duk da ilimin sa bai san wannan mas'alar ba amma ga wata mace daga cikin mata wacce darajar ta bata kai ta wa'ancan din ba ita Allah ya sanar ita ya ga damar ta sani kuma wannan yake nuna falala daban sannan kuma wata daraja da Allah zai ba wani daga cikin mutane daban yanzu wani yana daukar idan aka ce kai ne sarki ko kai ne shugaban kasa ko kai ne gwamna yana nufin kafi kowa akwai cikin wanda suke karkashin ka wanda yafi ka komai yafi ka hangen nesa yafi ka tunani yafi ka kaifin hankali kai yafi ka ma ilimi ganin damar Allah ne ya dau dama ya baka amma hakan baya nuna kafi kowa shi yasa annabi Musa alaihi salam wata rana yayi wa'azi a cikin banu Isra'ilawa hadisin Ubay ibn Ka'ab yana cikin sahih al-Bukhari bayan annabi Musa ya gama wa'azi an tashi sai wani ya tambaye shi yace a duniya ku akwai wanda ya kai ka ilimi sai yace babu to sai Allah ya ja masa kunne kar ka saki haka sai Allah yace akwai kuma wanda ya fi kan sanin sa ne ba kai ba to shi kuma annabi Musa sai ya tawaru sai yace to ya Allah in akwai wanda ya fi ni sani ya zan hadu da shi dan in ƙara sani in yi neman ilimi a wajensa in yi dalibta in yi almajiranci wa kaifa sabilu ilai wata hanya zan bi in cin mai sai Allah ya ce dauki kifi shi zai kai ka makaranta da haka annabi Musa ya dauki kifi da ransa ya sa a jaka ya ce ka ci gaba da tafiya ko ina ka kama kai ta tafiya inda ka nemi kifin nan ka rasa to nan ne makaranta kuma haka aka yi ubangiji madaukakin sarki yace fandalqa hatta idza wa iz qala musa lifatahu la abrahu hatta abluga majma' al-bahrain aw amdiya huquba falamma jawaza qala lifatahu atina gada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba qala ara'aita idza awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihu illa ash-shaytani an adhkura فاتخذ سبيله في البحر سربا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما شيني خضر عليه السلام ذاك كيفي شيكا النبي موسى مكرنتر النبي خضر يكراتو وكاغا ونن ما دان الله يجا كنا النبي موسى موسى اولي الازم من الرسل ني موسى ينا مغانا دا الله كاي تسيه wa kallama Allah Musa takliman khidr bai kai Musa daraja ba a wajen Allah domin shi khidr ana ma sabani annabi ne ko ba annabi bane duk da zance mafi inganci annabi ne to amma ko annabi ne bai kai cikin ulul azmi minar rusul ba wanda Musa yana cikin su Musa ma shine mai daraja ta uku in ka cira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Ibrahim sai Musa shine mai daraja ta uku. To amma ga wanda bai kai farcan Annabi Musa a daraja ba, amma ya fi shi ilimi, Allah ya bashi wani ilimin da bai bawa Musa ba. Shi yasa Musa ya tawaru yace hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushida, dan Allah zaka yadda in bika dan ka sanar shi ne daga abin da Allah ya sanar da kai na shari'a. Qala innaka lan tastati'a ma iya sabra, yace matsalar shi ne kai ba za ka iya hakurin zama da ni ba, makaranta ta akwai tsauri. Amma ƙarshe Annabi Musa yace satajiduni insha Allahu sabiran wala a'si laka amra, yace da yaddar Allah ku duk wahalan makarantar ka zan jure, zan dau karatun. Sai suka ci gaba da tafiya. To da haka dai ita wannan baiwar Allah bata kai waɗannan sahabbai daraja ba, amma Allah ya bata wani ilimin da su ba su sani ba, kuma ilimin ba wani babban abu ne a zo a gani bane. Ina fata an gane. Akhrajahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na 68 shine kitabut talaq, babi na 41 shine babu qissati Fatimata binti Qaisin, hadisi mai lamba ta 947, hadithu Aishata wa Fatimata binti Qaisin, hadisin nana Aisha da Fatima yar Qaisu tattaunawar su. Qala Urwa ibn Zubair, Urwa dan Zubairu ya fada li Aisha ga nana Aisha yace alam taraina ila fulanata binti al-Hakami, yanzu ba kya ganin wance yar Hakamu, ko ya zama wancan sunanta ne ko kuma ya boye sunan ne yayi alkunya yace fulana, kamar yadda namiji sai a ce fulanun, mace kuma sai a ce fulanatun, da Hausa shine wane ko wance. Da haka Urwa yake tambayar gwaggon sa nana Aisha wacce malamar sa ce, yace ba kya ganin wance yar Hakamu, dallaqaha zawjuha albattata, mijinta ya sake ta saki na dindindin na ƙarshe, mana na uku. Fa kharajat, sai ta fice daga gidan bata zauna tayi zaman idda ba. Qalat, sai Aisha ta ce bi isa ma sana'at, tirda abin da tayi, domin ita Aisha a wajenta za ta zauna tayi idda duk da sakin na nawa ne, na uku ne. Qala, sai Urwa yace alam tasma'i fi qawli Fatimata, to ke gwaggwa ba kya jin maganar Fatima, yana nufin yar Qaisu, domin ita ce ta faɗi hakan ya kamata a yi, saboda ita tana da hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da haka Urwa yake tambayar nana Aisha, baki ji Fatima ita kuma abin da take cewa bane? To kaga wannan yake nuna maka kamar yadda mun sha faɗa, babu wani sahabi da zai ce ya san komai, ballantana wani wanda ma bai kai shi ba. To sannan dan wani sahabi bai san abu ba, korewarsa ba ta nuna ba a yi ba, domin man alima hujjatun ala man lam ya'lam, haka malamai suka ce, wanda bai sani ba ko wanda ya sani shine hujja akan wanda bai sani ba. Kun ga a hadisin fitsari a tsaye Aisha ta ce ba a yi ba, Huzaifa ya ce an yi. To gashi ma anan hadisin idda bayan saki na uku a gidan miji, Aisha tana cewa ba a yi ba, ga Fatima bintu Qaisin za ta ce an yi, ko ba a yi ita kuma ta ce ana yi. To haka nan a azumtar waɗannan kwanaki goman da muke ciki, Aisha ta ce ba a yi, Hafsa ta ce ana yi. Amma wanda ba yi da wayo sai zo ya ce, ko wanda bai yi karatu a wajen malamai ba, tsintaye a titi, sai ce sun ci karo da juna, sun ƙaryata junansu. Ba cin karo da juna, ba ƙaryatawa, ɗaya ba ta sani ba ɗaya ta sani. Kuma haka rayuwa take. Ko yau ma kai za ka san wani abu wani bai sani ba, ko shi ya sani kai baka sani ba, kuma duk cikin kuma wanda ya ƙarya kai baka sani ba ne shi ya sani. Da haka shi da bai sani ba ya ce babu, wannan iliminsa kenan. Kai da ka sani ka ce akwai, kai kuma iliminka kenan. To a nan idan mu muka samu wannan, sai mu ɗauki na wanda yake da hujja ba wanda ya kore ba, domin mun sha faɗa kuma za mu nanata. Iza ta'arada al-muthbitu wal-munfi fal-muthbitu muqaddamun 'ala al-munfi, in aka samu cin karo da juna, wani yana cewa an yi, wani yana cewa ba a yi ba, to maganar wa ake kamawa? Wanda ya ce an yi, domin shi ya zo da ilimi, ba a yi ba daman shi ne asali. An gane ko? To da haka dai Fatima yar Qaisu tana cewa ai ba a idda a gidan miji a saki na uku, miji ba zai ci gaba ɗaukar nauyin matarsa ba a saki na uku, domin yanzu babu maganar ta idda a gidansa. قالت سي عائشة تتي أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث عائشة تتي كا أما دي إتوانا ماتا مي وانا الهيري نتن قفت أوانا اللعبار أي با وانا الهيري فانا وسمع لبسيس كتيانونا عائشة تاسني أما دي تايو أبو وتفهن تاسا بانن تأتمي كسا وسسنا غني إتفا فاطمة بنت كيس وانا زامج إتتي أبو يفارد إتا مجنت ne ya sake ta saki uku tazo ta ga yawa annabi sallallahu alaihi wasallama mijin yake ya bata kudin cefa ne kuma yace ta fita daga gidan tazo ta ga yawa annabi annabi yace yafi ki gaskiya fitan masa daga gida kuma ba zai baki kudin cefa ne ba to wadansu malamai suka ce saboda kyakkyawa ce ana jin tsoron in aka barta ta zauna a gidansa dan kwana bi in ya huce zai iya dawowa to wannan dawowar da zai yi kuma sai ya aikata masha'a to amma wannan ba dalili bane kenan yanzu akwai bambanci tsakanin hukuncin munana da kyawawa kuma waye ma mummuna ai ba mummuna domin kyakkyawanka mummunana mummunana kyakkyawanka daidan wani karkacewa wani a duniya ba mummuna mun sha fada wannan muna nanatawa shi yasa Allah da ya fadi halitta sai wa kansa da kansa kirari yace fa tabarakallahu ahsanul khaliqin kuma yace allazi ahsana kull shay'in khalaqahu ko khalqahu a wata qira'a ubangijin da ya kyautata komai da ya halitta ma'ana bai munana ba ubangijin da ya kyautata dukkanin halitta ko wace halitta ya bata kyau daidai nata malamai suka ce abinda ake nufi da wannan wacce taima ni ba taimin ba wacce taimin kai ba taima ba to dan wacce taima kai a wajenka kyakkyawa ce wacce ba taima ba a wajenka ita ce me mummuna to ni kuma ita ce kyakkyawa a wajena wanda yayi miki bai waccan ba ke da yayi miki ya fi kowa kyau ita da bai mata ba mummuna ne a wajenta to ashe kenan shi kyau ya danganta ne da halin mutum da burgewarka wani hanci yake so da haka da ya ga mai hanci shi an biya shi wani mai ushiriya yake so da ya ga mai ushiriya shi an biya shi an gama kyau wani farin fata yake so da ya ga fari an biya shi wani tsayi yake so da ya ga doguwa an biya shi kowa da irin test din sa to amma a ƙarshen kolin koli kowanne kyakkyawa ne an gane ko to da haka waɗanda suka allala hadisin suka ce ai dalilin da yasa ita annabi ya kibarin ta tai idda kyakkyawa ce suka ce shi yasa Aisha tace ta ma daina faɗa wannan maganar mana kuma sannan abin da yasa Aisha tace dan me ma za ta rinka faɗa wannan me alherin sa saboda shi abu mara dadi ba a san me fadarsa mijinta ne ya sake ta saki uku miji ya sake ki saki daya ya ƙara sakakki saki biyu har yazo ya cika miki na uku ai ya nuna akwai matsala ma'ana an ja kunnan ki first warning bai ba second warning bai ba sai da aka baki last warning ai akwai matsala shine Aisha tace to me ma nan ta rinka fada wannan magana ta daina fada kawai ko ba haka ba to amma dai duk da haka wannan wani abu ne daban shi kuma hukunci yana nan a mahallinsa sawa'an kyakkyawa ce sawa'an abun mara dadi ne kar a fada hukunci dai ya riga ya tabbata in dai mace mijinta ya sake ta saki uku to kuma ba damar ta zauna masa a gida ba damar ta ce zai ci gaba da daukar dawainiyarta sai dai malamai suka ce da sharadi sai dai in tana da ciki saboda ayat suratul talaq din ta yi bayani fa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yad'na hamlahunna in matan ku masu ciki ne kuka sake su to ku za ku ci gaba da daukar dawainiyar su har sai sun haife cikin wannan kan ko a saki na ɗaya ko na biyu ko na uku ina fata an gane akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabut talaq babu qissati fatimata binti qais babi na takwas babu inqida'il iddati انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل باب da yake bayani akan karewar iddar wacce mijinta ya mutu ya batta me ta kaba kenan da zarar ta haihu to iddarta ta kare domin kaidar Allah mata masu idda iri uku ne akwai macen da take jinin al'ada to ita iddarta in sakatta akai jini uku za ta yi an gane ko akwai macen da bata jinin al'ada ko dai saboda yarinya ce karama bata fara ba har aka aure ta har aka sake ta ko kuma tsohuwa ce ta gama haila ta gama saboda girman shekaru to ita kuma wannan iddar ta in aka sake ta wata uku ne shine Allah yace wallahi ya itna min almahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna salafatu ashhurin wallahi lam yahidna matan da suka daina haila daga cikin ku ko dai saboda girman shekaru ko saboda kanana ma'ana wanda basu fara ba lam yahidna kenan basu fara ba ma sai Allah madaukakin sarki yace fa iddatuhunna iddasu in an sake su salafatu ashhurin suna nabiyin wata uku ne matan da bata haila wata uku za ta yi iddata matan da yarinta ce ta saba ta fara haila ba ita ma da wata za ta yi lissafi wacce girma ce ya sa ta daina hailar ita ma dai wata uku za ta lissafa amma mai haila fa za ta yi jini uku wal mudallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru to sai Allah ya ce wa ulatul ahmali su kuma masu ciki ajaluhunna ayyadana hamlahunna gama iddar su shine su haifa cikin su to anan ita mai ciki ba wai sai iddar saki ba har iddar mutuwa shine ta kaba amma ita macen da bata haila in mijinta mutuwa yayi da macen da take haila in mijinta mutuwa yayi to iddar ta ba wata uku bace waccan ba kuma jini uku bace wannan iddar su shine me arba'ata ashhurin mu'ashara wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin mu'ashara amma ita kuma mace mai ciki ko sakatta akai ko mutuwa akai aka batta iddar ta duk daya ce shine ta haihu an gane ko mutun ne ya mutu ya bar matarsa da ciki ba za ta ga ta kaba ba sai ta haihu in kuma yanzu ya mutu yana mutuwa da minti daya sai ta haihu ta gama gwari ce ko ba haka ba ko ta kasuwa ko ta kwade ko a dade ana yi ko kuma a gama da wuri mace mai ciki kenan to haka in mijinta sakatta yayi nan ma ba jini uku za ta yi ba saboda yanzu ita ciki ne da ita ba wata uku za ta yi ba ita ciki ne da ita ita gawai gama iddar ta shine ta yi me ta haihu inda safa ya sake ta an jima ta haihu ta gama iddar sa ina fatan fahimci wannan kuma a kowane irin saki ko na daya ko na biyu ko na uku an fahimci wannan to da haka wannan babin abin da zai karantar da mu kenan insha Allah karewar iddar mace mai takaba da ma watanta in mai ciki ce sai ta haihu bi wada'il hamli shine da haife ciki hadisi ne lamba ta 948 hadithu subai'ata bintil harith hadithun subai'a yar harith Allah ya kara mata yadda annaha kanat tata sa'ad ibn khawla ita ta kasance matar sa'ad dan khawla ce in aka ce wance ta kasance ta hatahu ma'ana matarsa ce wa huwa min bani amir ibn lu'ay shi kuma sa'ad dan khawla dan kabilar Amir dan Lu'ayy ne daga cikin Larabawa wa kana mimman shahida badaran kuma yana cikin sahabban da suka je yakin Badar ma'ana dan aljanna ne domin duk sahabin da ya je yakin Badar dan ne dan aljanna ne haka manzo Allah yace inna Allah tala ala ahli badrin fa qala i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum Allah tuni ya kalli yan Badar da idan rahama yace duk abin da kuke so ku yi na riga na gafarta muku to da ka shi Sa'ad dan Khawla ya je yakin Badar da ka ya shiga karkashin wannan alfarma fatuwfiya anha fi hajjatil wada ya rasu ya batta a yayin hajjin bankwana mana an je aikin haji da shi sai ajali ya cin masa a can sai ya mutu wasu malaman suka ce a ba aikin hajin ya mutu ba amma dai lokacin ana yi yanzu misali ba an tafi aikin haji ba to wani yanzu zai mutu shi kuma ba hajin ya je ba to in ana so a buga lissafi ko misali sai a ce ya mutu lokacin alhazai suna aikin haji ko a lokacin aikin haji to in an ce ya mutu a lokacin aikin haji wani sai ya dauka a Makka shi ma ya mutu amma ba dole ne ya zama a Makka ba yanzu kuma akwai alhazan da yawa sun tafi aikin haji amma wasu ba za su dawo ba wasu kasa ce ta kira su ko a kwanan nan za ku ga wani ana ta nuna shi ina jin dan irin kasashen mu ne na Afirka nan ko Ghana ko wata kasa dai da kansa ya je aikin haji kwana uku kenan baya da suka wuce yana taiwa kansa selfie yana hoto kuma sai gashi an duno shi a gidan asibiti kiris kuma sai aka ce ya mutu yanzu za ku ga hoton sa yana ta trending a social media ana ta nuna shi Allah ya ji kansa da rahama Allah ya karbe shi a matsayin shahidi daka dai shi wannan bawan Allah ya mutu a aikin haji ko a hajjin bankwana in aka ce hajjin bankwana ana nufin hajjin da annabi yayi me yasa ake kiransa da hajjin bankwana saboda daga wannan hajjin annabi bai saki hajji ba a duniya tsakanin rasuwar annabi da dawowa daga wannan aikin hajjin kwana 83 ne manzo Allah ya bar wannan aikin hajjin da kwana 83 ya bar duniya daman kuma ya gaya wa sahabbai ku maida hankali ku kwaikwayi aikin haji daga gare ni yanzu saboda daga wannan shekara bazan sake shekara ba tun daga madina ya fada qulu anni manasikakum fa inni ara la'alli la ahujju ba'da ani hadha ku koyi aikin hajin ku da kyau a waje na yanzu domin ina ganin daga wannan shekara shekara ba za ta kewayo min ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to a wannan hajjin annabi shi ya hudu bar arfa a cikin hudu bar yayi ta fadar abubuwa da suke nuna zai bar duniya wasu daga cikin sahabbai da suka gane masu zurfin tunani suka yi ta kuka irin sayyidina Umar aw sayyidina Abubakar duk maganar da annabi ya fada da take nuna ta karshe ce fa daga ita ba za a sake ba Abubakar sai ya fashe da kuka sauran sahabbai ko su ba wasu ba su fahimta ba kai Abubakar sai kai ta kuka yace za ku gane me nake wa kuka nan kadan to sai da manzo Allah ya bar duniya sannan yake gaya musu ai kun ga kukan da nake yace kaza yace kaza saboda shi Abubakar ya zauna da annabi tun yarinta daka ya san maganganun sa duk motsin da annabi Abubakar yana iya fahimtar me yake so in bata masa rai akai Abubakar yana iya fahimta saboda yau da gobe sun saba saboda shi manzo Allah yana da kawaici in ka bata masa rai ba dole bane in kai bako ne ka fahimci ransa ya baci amma su wanda suke tare da shi da sun kalle shi suna gane to an bata masa rai yanzu a fusace yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka manzo Allah yayi bankwana da sahabbai a wannan haji kuma yayi bankwana da dukkanin al'ummar duniya shi yasa ake kiran hajjin da hajjin bankwana kuma shine haji daya daya da annabi yayi a rayuwarsa bai taba wani aikin haji ba tunda aka yi masa wahayi sai wannan annabi haji daya a rayuwarsa amma yayi umara hudu haji daya umara hudu da haka ita wannan baiwar Allah mijinta Sa'adu dan Kaula ya rasu ne a hajjin bankwana wahiya hamilun yabatta tana da ciki falamtan shab bata dade ba da mutuwar mijinta an wada'at hamlaha fi ta haifa cikin nata ba'da wafatihi bayan mutuwar mijin nata falamma ta'allat min nifasiha yayin da jinin al-nifasi jinin biƙinta ya dauke mata mana cika kwana 40 ko kasa da haka tajammalat lil khuttabi sai tai kulliya saboda zawarawa an gane ko tai kulliya saboda zawarawa wai wace ce tai kulliyar sahabi ya ce fa yanzu kai ka isa ka hana bazawara kulliya sai dai ba gidaje ne kai sai dai mai zafin addini ne amma ba ilimin addinin ne da kai ba ai bazawara dole tai kulliya amma cewa tai kulliya yana nufin ta zama fitsarariya yana nufin ta fita babu lillibi ai bazawara ce da haka zawarawa ba sa lillibi wannan gargajiya ce amma bazawara za ta yi kulliya danwa dan bazawari ashe kenan tun zamanin sahabbai ya mata su ne wa maza ne kulliya in an zo zance amma yanzu kila kai ustazi ne ko anakallahu yarka ko kanwarka an zo zance wajen ta sai ka ce ta tawo haka busu da ita ba ta yi kulliya ba saboda me sai ta dawo wajen namiji yazo ko wajen mace ba yake bambance namiji da mace da kulliya ai ita mace yar kulliya ce kuma dole ne ka kula mata da wannan kulliyar da haka ko yar malam ko yar liman ko yar mawa za ta yi kulliya dan samari su sota musulunci bai hana ba a zamanin annabta mata wanda su suka fi kowanne mata tsarki a duniya kuma a zamanin da yafi kowanne zamani tsarki a duniya a lokacin da wanda yafi kowa a duniya har a lahirar ma yana raye mata suna yi wa maza kulliya dan neman aure bazawara taiwa zawarawa masu neman aurenta budurwa taiwa yan samari masu neman aurenta wannan babu laifi ina fatan fahimci wannan fadakala alaiha abu sanabil ibnu ba'kak sai wannan abu sanabil ibnu ba'kak ya zo gidan ita wannan matar subai'a bintul harith wanda shi ma abu sanabil din yana cikin zawarawanta bal ma a wani kaulin an ce a karshe shi ya aure ta to amma dai ya zo yayi kewaye yayi shawagi tunda a lokacin shi a tsammanin sa bata gama me idda ba domin Allah bai hana ba in kana son mace bayan mijinta ya sake ta ko bayan mijinta ya mutu tana ta kaba ka rinka zuwa kana dan gaishe ta amma kar ka yadda ka ce mata I love you amma dai in an dan samu wani dan yanayi ya da ta fito ka dan sayi mai kyau ka kai mata to bahaushe yana da karin magana yake duk wanda kaga yana shi in kare yana shin shi na takalmi me zai dauka in rake ne ya fito ka sai gunduma gunduman sanda ka dadda tsaka ce a kai mata in kaga yar ta ce ka dan dauki yar naira 500 ka bata bahaushe yace ba kyautawa ba akai wa dan bazawara uwarsa ake so karin magana ce yo duk wanda yazo ya dauki kudi ya ba dan bazawara me yake nibi ai sako ne to shine Allah madaukakin sarki yace wala alimallahu annakum satazkurunahunna Allah ya san zaka iya macewa da santa kuma gashi idda take ta wani ko ta kaba take ta wani to sai Allah yace kaidar walakin la tuwaiduhunna sirran kada kai mata alƙawari a boye kace wallahi wance da kin gama idda ni fa san ki nake kai kuskure duk da wannan ba zai hana auren ba amma dai kai laifi ba a so ka faɗi wannan an gane ko walakin la tuwaiduhunna sirran illa an taqulu qawlan sai dai ka rinka yin jirwaye mai kama da wanka qawlan ma'rufa in sakatta akai ma'ana mijin yana nan kace kai amma wani akwai sakarai yanzu mace irin ki ya sake ta to ka aje sako jiba haushi yace sakin wawa auren wawa in wawa ne ya sake ta to kai ma wawan ne kenan zaka aura ko kuma ka rinka yi mata wasu abubuwa na kyautatawa ai ku duk wanda ya samu kamaki yayi sa'an mata da shi ma nan aje sako kai ma hada a gaba amma karka kuskura ka gaya mata wata kalma da take nuna soyayya karara shine walakin la tuwaiduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa kaga Allah yana ba mu kaidoji in mun bi su sai mu zauna lafiya kuma jahilin da bai san su ba in aka yi su sai ya dauka an saba a laifin kai ne da baka sani ba ina ba ta an gane dan kada wani ya ganka kana ta zuwa kaiwa bazawara yau ka kai mata rake gobe ka kai mata mangwaro jibi ka kai mata gyada yace wai me yasa kake ta sintiri a gidan nan ne to ina ruwanka shari'a ce ta bani dama in kyautata mata amma kar in fito in ce ina son ta sai dai duk kullun nazo bayan ne mata kyauta ce wai sauran kwana nawa ne a fita daga iddan nan ne dan mu saki addu'a to ita kaga tunda mai hankali ce ba gano ba udilma za ta je to da ka shi wannan Abu Sanabil ibn Ba'kak bazawarinta ne amma kuma mai tsoron Allah da yazo gidan kawo mata ziyara sai ga ta caba kwalliya an gane ko to shine sai ya mata magana rajulun min bani Abdiddar shi kuma dan kabilar Banu Abdiddar ne fa kana laha sai ya ce da ita mali araki tajammalti lil khuttabi me yasa naga kin caba ado dan zawarawa mana kai tsaye ma shi ya gane dan me suka yi da wani muna yaro muna yara saurayi ne ana yi masa kirari saba mata yassara mai ado dan mata to kaga ita ma mai ado ce dan zawarawa yace mali araki tajammalti lil khuttabi me yasa naga kin caba ado dan zawarawa masu neman auren ki turjinan nika wai aure kike shirin yi ne fa innaki to ki sani wallahi ke ma anti binakihin wallahi ba za ki samu damar yin aure ba hatta tamurra alayki arba'atu ashhurin wa asharun har sai wata hudu da kwana goma sun shude miki yanzu shi sai ya dauke ta ya bata iddarwa mara ciki iddar ko dai mai haila ko kuma wacce take ya isa amma ba mai ciki ba wadanda sune suke arba'atu ashhurin wa ashara ita ko mai ciki hatta ta da'a hamla hatta ya da'ana hamlahunna ne qalat subai'atu subai'ata ce falamma qala li zalika yayin da ya ga mun wannan magana jama'atu alayya thiyabi sai na tattara kayana to su sahabbai ko larabawa in suka ce na tattara kaya na suna nufin nay shirin fita domin idan zaka fita bai kamata ka bar gidanka me buji-buji ba sai ka tattara kayanka abinda zaka kintsa ka kintsa abinda zaka kife ka kife wanda zaka kulle ka kulle wanda zaka kawar daga hanya ka kawar daka tace sai na tattara kaya na nasawa da kuma dukkanin amfani baki daya kina amsaitu da yamma tayi wa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sa'altuhu an zalika ne masa tambaya game da wannan matsala mijina ya mutu kuma yana mutuwa ba dadewa na haihu ya mutu ya bar ni ciki sai na haihu to amma nayi kuma jinin biki ya dauke yanzu sai ne kwalliyata saboda zawarawa za su fara zuwa mu fara zance in zaba to dai daga cikin su ya kawo min ziyara kuma sai ya ce min ai ba zai yi ba ba magana aure har sai nayi wata hudu da kwana 10 fa abtani bi anni qad halaltu hina wada'tu hamli sai annabi ya bani fatawa cewa ai na riga na fita daga idda ma'ana na gama takaba tunda na riga na haihu ina haihuwa to takaba ta kare wa amarni bitazwij bitazawuji sai annabi ya umarce ni da in yi aure in badali in na ga dama mana da zarar mace ta gama takaba to kuma ta yi aurenta ba wani saura akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul maghazi babun haddathani abdullah ibn muhammad al-ju'fi ko al-ja'fi hadisi mai lamba ta 949 hadifu ummi salamata an abi salamata qala hadisin na ummu salama daga abu salama mijinta kenan na farko da haka mata sukan yi karatu a wajen mazan su tun a zamanin sahabbai kuma sukan rawaito hadisai daga wajen mazan su tace mijina ya taba ce min kaza ya taba ce min kaza kamar yadda matan annabi sukan rawaito hadisi daga wajen sa kai tsaye to kai matarka in ba kai tunda ba annabi bane za ta iya ji daga wajen ka tace mijina ya taba ce min annabi ya ce ma'ana kai ka karantar da ita wannan hadisin kenan to ita ummu salama mijinta abu salama shine ya karantar da ita wannan hadisi kala yace jaa rajulun ila ibn abbas wani mutum ya taba zuwa wajen sayyidina abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda wa abu hurairata jalisun indahu kuma lokacin da mutumin ya zo wajen abdullahi dan abbas ya tadda abu huraira a zauna a wajen ilimi ya gama da ilimi kenan ko fa kala sai mutumin yace da abdullahi dan abbas aftini fi imra'atin ba ni fatawa game da hukuncin matar da waladat ba'da zawjiha ta haihu bayan mutuwar mijinta bi 40 layla da kwana 40 mijin yana mutuwa da kwana 40 ta haihu ma'ana ya mutu ya bata da tsohon ciki kenan qala ibn abbas sai abdullahi dan abbas yace akhirul ajalaini abinda za ta yi shine na karshen idda biyu na karshen idda biyu to wanne ne na karshen idda biyu na karshen idda biyu shine wanda yafi dayan nisa ma'ana wata hudu da kwana 10 domin idan mace mai yin jinin al'ada ne to kaga iddarta jini uku ne in a saki ne to amma in a mutuwar miji ne fa wata hudu da kwana 10 shi jini uku ko wata uku shine na kusa in ka hada shi da wata hudu da kwana 10 shi yafi shi nisa an fahimci wannan a wani kaulin na malamai suka ce akhirul ajalaini shine ta haife cikin ta to haihuwar cikin kamar yadda na faɗa mana gwari ne zai iya yiwa a kusa zai iya yiwa a nisa domin idan miji ya mutu ya bar matarsa da ciki wata 9 ɗan kwanaki kawai za ta haihu in kuwa ya mutu ya barta da cikin wata 1 kaga ai ya jika mata aiki sai ta yi wata 9 bata gama idda ba dan har sai ta haihu da ka kuntu ana sai nace ni wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'ana hamlahunna ai Allah ya ce mata masu ciki gama iddar su ta saki ko ta takaba shine su haife cikin su at-talaq aya cikin suratul talaqi aya ta 1 aya ta nawa ta 12 kai ko ko 11 qala abu huraira yace ana ma abni akhi ni ma abin da ka fada shi na fada ma'ana ibnu abbas ya fadi wancan hukunci abu huraira ya goyi da bayan sa yace abin da ka fada ni ma shi nake gani ya'ni abu salama yana nufin abu salama kai mana Abdullahi dan Abbas ya faɗi wancan, Abu Salama kuma ya faɗi nabiyin, Abu Huraira kuma ya goyi da bayansa. Abu Salama ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna, sai Abu Huraira ya ce ni ma wannan abin da ka faɗa shi na faɗa, sabanin abin da Ibn Abbas ya faɗa. Ibn Abbas ya ce a'a, za ta yi abadul abin nan akhirul ajalaini, na ƙarshen lokuta guda biyu, kamar yadda muka faɗa, ma'ana wata hudu da kwana goma kenan. Fa arsala ibn Abbas gulamahu Qurayban ila ummi Salamata, sai take Abdullahi dan Abbas, kun ga shi ma duk zurfin ilimin sa wannan matsalar anan bai santa ba. To amma akwai wani yaron sa mai masa hidima ana kiransa da suna Quraybu, to sai Abdullahi dan Abbas ya tashi wannan Quraybun yace tafi gidan Annabi ka tambayo mana, matsalar ta mata ce, kuma matan Annabi su suka fi kowa kusanci da shi, da haka su za su fi kowa sanin ta. Je ka gidan Annabi ka yi mana tambaya. Wanda wannan yake nuna maka sahabbai maza na waje, in abu ya turke musu na ilimi suka kasa ganewa, ya turke musu sai su yi me, sai su tura gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sau da dama matan manzala su suke warware wa sahabbai na waje matsaloli na ilimi idan sun shige musu duhu. Wannan matsalar tana daga cikin ire-iren waɗannan. Da haka Ibn Abbas ya tura Quraybu ya tafi wajen nana Ummu Salama a gidanta, yas'aluha ya tambayo ta. Faqalat, sai Ummu Salama ta ce qutila zawju Subai'atal Aslami Aslamiyya, mijin Subai'atal Aslamiyya an kashe shi, shine wa Sa'adu ibn Khawla. Sa'adu ibn Khawla wanda ya rasu a yakin Hajjatul Wada'a, a Hajjatul Wada'a, to cewa an kashe shi ya nuna kenan ba wai a filin hajjin ya mutu ba, ya nuna kenan kila ko akan hanyar tahowa ne makiya suka tare shi suka kashe shi, ko dai wani abu makamancin haka, domin a kiya cikin Makka ko a lokacin jahiliya ba a yaki. An gane ko? Ko su mutanen Makka lokacin suna jahiliya su basu musulunta ba, idan mutum ya shigo Makka ba sa taba shi, saboda suna girmama wajen, kuma suna girmama duk wanda ya shigo wajen. Wanda aka cewa kutila kashe shi aka yi, ya nuna cewa ba a cikin garin Makka bane. To wahiya hubla, lokacin da aka kashe mijin nata ita kuma tana da ciki. Fa wada'at, sai ta haihu, ba'da mautihi, bayan mutuwarsa, bi 40 laila da kwana 40. Fa khutibat, sai masu neman aure suka zo neman aurenta, zawarawa kenan. Fa ankaha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ku shi ya aurar da ita. Wa kana Abu Sanabil fi man khatabaha, shi Abu Sanabil ibn Ba'kak yana cikin waɗanda suka nemi aurenta. An gane ko? To kaga wannan qadiyar ta nuna mana cewa ita dai mace idan aka sake ta tana da ciki, to karewar iddarta shine ta yi me? Ta haihu. Haka nan in an mutu an bar ta tana da ciki, karewar iddarta shine me? Ta haihu. Da haka da Allah ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'ana hamlahun, ana nufin sawa'an mudallaka ce aw mutawaffa anha zawjuha, ko wacce aka saka ce ko kuma wacce mijinta ya mutu ya batta ne, ma'ana mai iddar takaba. Akhrajahu al-Bukhari, Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabut tafsir suratul talaqi, babu wa ulatil ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahunna. Babu wujubul ihdadi fi iddatil wafati wa tahrimuhu fi ghairi zalika illa thalathata ayyam, babin da yake bayani akan wajabcin kaurecewa kwalliya a iddar wacce mijinta ya mutu ya batta, shine takaba kenan. Idan mace tana takaba ba ita ba kwalliya, wannan iddar ita ce kadai ba ai mata kwalliya, amma iddar saki ane mata ne kwalliya, so ake ma kwalliyar tafi a wannan lokacin. Idan mutum ya saki matarsa saki daya ko saki biyu, zaman da za ta yi a gidansa na idda an so ta rinka yawan me? Kwalliya. Kwalliyar da da ba ta yi ta rinka yi, ta yi sababbin dinkuna, ta ɗebo kayanta na ƙarƙashin adaka na sallah, in ji yara kayan sallan baba, to za ka ta rinka sanya waɗannan kayan, tana fesa turare musamman lokacin da ta san mai gidan zai shigo, ta rinka tsayawa a tsakar gida. To ana son wannan. Amma in mace mijinta ne ya mutu tana takaba, to babu ita ba kwalliya, ita mai takaba ba ta kwalliya. Sai abin da ya zama dole, in aka ce abin da ya zama dole wanka kawai, shi ma wankan kar ta yi da sabulu mai ƙanshi, ta yi da sabulu saisa-saisa na tsaka-tsaki, ba ita ba fesa turare, ba ita ba yin ƙunshi lalle kenan, ba ita ba yin kitso na kwalliya, mai daukar ido, mai daukar hankali, sai dai irin kalbadin nan wanda kawai za a yi na larura dan gashin kai ya lallace. An fahimci wannan? To wannan shi ake kira da al-ihdad, shine kaurecewa kwalliya, gujewa ado. Akwai bambanci da al-ihlal da al-istihdad. Ya muka tsallake. Wannan babu maimaitin ko da aka nina wa haka yake. To da haka akwai bambanci tsakanin al-ihdad da al-istihdad. Istihdad aske gashin hamata, gashin gaba da dukkan wata kusurwa a jikin mutum wacce take tara dauda, shine al-istihdad. Amma al-ihdad bidun ziyadati sin wa ta, al-ihdad to shine kaurecewa kwalliya. An gane ko? To amma idan ba mijin mace ne ya mutu ba, kamar wanta ko babanta ko kaninta, to ba a yadda ta kaurecewa kwalliya ba sama da kwana uku. Da zarar kwana uku ta yi, ko babanki ne ya mutu, duk yadda kike jin zafin mutuwar ki koma kwalliya ki. Da zarar kwana uku ta yi, ko wanki ko kaninki ne ya mutu, kai ko waye ko danki ne, duk yadda kike jin zafin ciwon mutuwar, to amma ki koma kwalliya ki. Ba a yadda ba ki wuce wannan kwana ukun, ba kwalliya, ba sa kwalli, ba shafa turare, ba yin lalle, ba yin kitso. Miji ne kadai in ya mutu ake kaurecewa waɗannan abubuwa har sai an yi wata hudu da kwana goma, ko in mai ciki ce har sai ta haihu. An fahimci wannan? Hadisi mai lamba ta 950, hadisu ummi habiba zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisin ummu habiba matar annabi sallallahu alaihi wasallam. Kalmar ummu habiba alkunyata ce, amma sunanta na gaskiya shine Ramla bintu Abi Sufyan, yayar sayyidina Muawiya, Allah ya kara musu yarda. To daka ita ummu habiba, wannan hadisi nata ne. Wa zainab binti jahash, da Zainab yar Jahash, ita ma matar annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ummi salamata, da ummu salama ita ma matar annabi sallallahu alaihi wasallam, ita kuma sunanta Hindu bintu Abi Umayya, amma an fi saninta da ummu salama saboda tana da ya mai suna Salama, ko da mai suna Salama. Wa Zainab binti Abi Salama, kuma da Zainab yar Abu Salama, diyar ummu Salama kenan, agolan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk waɗannan mutanen da aka ambata cikin wannan sanadi, abin ya faru ne da su ko ya shafe su, shi yasa duk aka rankato mana sunan su aka tarkato baki daya. Qalat Zainabu, Zainab diyar na na ummu Salama, agolan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kara mata yarda, ta ce dakaltu ala ummi habibata, wata rana na shiga gidan ummu habiba Ramla bintu Abi Sufyan, kishiyar babarta kenan, tace na shiga wajenta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam, matar annabi sallallahu alaihi wasallam, hina tuwfiya abuha, lokacin da babanta Abu Sufyan ya rasu. An gane ko? Shine Abu Sufyan ibn Harbin, Abu Sufyan sakharu dan harbu. Fada'at ummu habiba bi dibin fihi sufratun, nan take sai ummu habiba tace a kawo mata wani turare a gabana, bayan babanta ya mutu bai wuce da kwana uku ba ko biyu ko sama da haka, sai tace a kawo mata kwalbar turare. Turaren fihi sufratun, yana da tsanwa tsanwa, ma'ana yala yalan kala, rawaya rawaya. Khaluqun, kuma turare ne wanda ake lakata, irin turaren mata, ba wanda ake shafawa mai ruwa ruwa ba, wanda ake lakata mai kama da mai mai na shafawa. Au ghairuhu, ko waninsa, ma'ana dai turare ne ko na ruwa ko kuma na abin nan mai kama da mai mai tauri tauri wanda ake shafawa. Fadahanat minhu, sai ta shafa daga wannan turaren jariyatan, ta shafa wata yarinya karama. To lokacin da zaka shafa wa wani wani abu, ai kai ma dole sai ka shafa abin, kaga kenan, sai da ta shafa, sannan ta shafa wa mai wani. Thumma massad bihi, thumma massad bi aridaiha, sannan sai ta shafe kumatinta da shi ragowar. kamar ka shafa wa yaro mai ragowa kai ma sai kai mai sai ka mummutsike shi a jikinka to haka tayi kuma a lokacin bai wuce kwana uku ko hudu da rasuwar babanta ba thumma qalat sannan sai ta ce dani wallahi mali bi tibi min haja na rantse miki da Allah ba wai bukatar turaran ce ta sa na shafa shi ba ghaira anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul sai dan kawai ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la yahillu limra'atin bai halatta ba ga kowace mace tu'minu billahi wal yawmil akhir in dai tayi imani na gaskiya da Allah da ranar lahira an tuhidda ta kaurecewa kwalliya alamaitin ga dukkan wani mamacin da ya mutu nata fauka salatin layalin sama da kwana uku in dai mace mai imani da Allah da ranar lahira ne imani na gaskiya to duk wanda ya mutu a danginta kololuwar jimamin da za ta yi na daina kwalliya shine tayi kwana uku in ku ta wuce kwana uku to alama ce na raunin imanin ta ga Allah da ranar lahira an fahimci wannan da haka duk yadda mutuwar dan uwanki ta taba ki ko mutuwar babanki ta taba ki ko mutuwar yayanki ta taba ki ko kanwarki ta taba ki to kar ki wuce kwana uku baki koma kwalliya ba sawa'an kina da miji ko baki da shi nan ba maganar kadai mai miji ake ba limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir nakira fi siyaqi an-nahyi an-nafyu kai da aka ta ummu ko ma wace mata ce in dai ta yi imani da Allah da ranar lahira to haka za ta yi ko tana da miji ko ba ta da miji mazala ce illa ala zawjin sai dai in mijinta ne ya mutu arba'ata ashhurin wa ashra to nan sai ta yi wata hudu da kwana goma kafin ta koma kwalliya me yasa aka bambanta tsakanin miji da wanda ba miji ba dalili guda biyu ne wata mutuwar babanta ta fi ratsa jikinta sama da mutuwar mijinta wata mutuwar danta ta fi ratsa jikinta sama da mutuwar mijinta saboda mijin daman haka nan ake zaune kare bani dukan ka bani baka abinci na yafi babu ne wai kakar wajen ku ba gashi nan ne idan ka ummi ya mutu ma ba wani jimami za ta yi ba to amma duk da haka me yasa a shari'a an wajabta mata dole ta kaurace wa kwalliya a sakamakon mutuwarsa su kuma in cancin ba za ta kaurace sama da kwana uku ba malamai suka ce saboda abu guda biyu abu na farko in ba miji bane ya mutu kowaye ya mutu to ai shi miji yana da haƙƙi a kanki yanzu ke kina kukan babanki ya mutu shi kuma yana so ya ganki da jambaki bikin magaji kuma baya hana na magajiya ana bikin duniya ake na kiyama baki zuwa ki ce masa to ainihin yanzu babana ne ya mutu kai yanzu daga mutuwar babana ma ba za ka kyale ni ba Allah ya ji kan baba amma rangada jambaki ya gani wannan haƙƙin sa ne dole kuma ki bashi haƙƙin sa ana bikin duniya ake na kiyama dai kenan na biyu shi kuma mijin abin da yasa aka ce dan shi ayi haka saboda shi kuma a rike masa alƙawari malamai suka ce dan a nuna alfarman miji ta dare ta kowa na dangin mata waɗanda ba shi ba mazan su da matan su in ban da miji ba wanda zaki yi wa wannan begen da wannan jimamin da wannan rakiyar mai tsawo bayan mutuwarsa ba tare da kina kwalliya ba shi kuma wannan dan a nuna alfarman miji ne girman miji da darajar miji da ransa da bayan ransa dan malamai suka ce inda dan magana a gane tana da ciki ne ko ba ta da ciki a wata ɗaya za a iya gane tana da ciki ko ba ta da ciki da wata ya kewayo in ta yi jinin al'ada ya nuna ba ta da ciki in ba ta yi ba fa ya nuna tana da shi to amma me yasa aka ce sai ta yi wata hudu da kwana goma wannan kuma dan alfarman miji ne kuma ka ce me yasa aka sa hudu da kwana goma wannan kuma sanin Allah ne ina ba ta an gane me yasa bai zama iya wata hudun ba kwana goman na me oho wannan kaddara Allah ce shi kuma ba a ce da shi dan me kai kuma duk abin da yayi da hikima ko ka gano ko baka gano ba akwai wani wanda nake siyan kaza a wajen sa wani mai sai da kaji ne to kullun nazo siyan kaza sai ya dora min wani dan kudi a sama misali sai ya ce 850 sai ya ce wai mai kaza ita 50 din ta me ce ke sai ya ce mallan ta kazar ce sai ya ce kai gaskiya to ni kuma tunda na gane shi in dai ya dora min sai na tambaye shi ta me ce ke shi kuma ba ya taba kuskura sai ya ce ta kazar ce wannan 800 ce da 50 ta 50 din ta me ce ce ta kazar ce 900 ce da 50 50 din ta me ce ce ta kazar ce to da ka goman ta mece ce bayan wata hudu ta ta kabace ita ma to da ka dai Allah subhanahu wataala shi ya kaddara haka da kafin zuwan musulunci shekara daya ake idda ta kaba kenan kamar yadda zamu ga ayoyin qur'ani sun fada haka wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj wannan haka yake ada amma daga baya sai aka zo aka rage sai aka dawo da shi arba'ata ashurin mu'ashara abin da yasa da ake ta kaba shekara daya saboda da mata ba su da gado ba su da gado ba a raba gado da su iya abin da ta ci a zaman ta kaba iya rabanta kenan duk kudin da mijinta ya mutu ya bari iya rabanta shine ta zauna ta gama ta kaba ranar da ta gama ta kaba sai a ce to sauka lafiya alkiya ya hanya ba ta da gado to daga baya sai Allah ya zo ya ce a ba su gado lir rijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruba Allah yake duk abin da iyaye da sauran makusanta suka mutu suka bari mata suna da rabo maza ma suna da rabo ko mun kankanta sa ko mun yawan sa kuma rabo ne yankakke daga Allah ba wanda ya isa ya rage musu to daga nan ne sai aka rage musu kaga da tunda ba ta da gado sai aka barta ta dan dade tana gurgura in ana jammiya a gidanka ta yi shekara tana sharba to shi wannan roman demokradiya ne ko roman mutuwa ne roman mutuwa ko komai ma da romanta wannan roman mutuwa ne amma daga baya da aka ce za a bata gado to yanzu sai aka rage ita kuma kar ta ci da yawa daga cikin kayan magada tunda yanzu tana da gado in yaso ta ci gaba da ci daga gadanta to daka dai anza Allah sallallahu alaihi wasallama yace miji ne kadai idan ya mutu mace za ta dade ta ne masa takaba tana kaurecewa kulliya har tsawon wata hudu da kwana 10 wannan shine abinda ummu habiba ta fada tace ba dan naji annabi ya fadi wannan ba da bazan shafa wannan turaran ba dan bani da bukatar turaran kawai na shafa ne dan in bi umarnin annabi kar in muta kwana 3 dan babana ya rasu bana kulliya shi yasa nayi sauri na shafa to kaga yadda sahabbai suke bin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yadda suke masa biyayya Allah ya kara musu yadda amin da haka tace wallahi mali bittimali bittibi min haja غير اني سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تهد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعه اشهر وعشرة قالت زينب سي زينب ديرنا ن ام سلمة تچي د ام حبيبه فدخلت على زينب ابنه جهش تچي كاي sai kuma na shiga wajen nana Zainab ita ma yar Jahash ita ma dai kishiyar babarta matar Annabi sallallahu alaihi wasallam hina tufiya akuha ita kuma lokacin da dan uwanta ne ya rasu waccan babanta ne ya rasu wannan kuma fa dan uwanta ne ya rasu fada'at bi tibin ita ma a gaban ido na ta sa aka kawo mata turare famasat minhu ta shafa turaren a jikinta thumma qalat sannan tace amma wallahi na rantsi da Allah mali bittibi min hajatin bani da wata bukata shafa turare ghayra anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul sai dai kawai naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana fada alal minbari akan minbarin sa yace la yahillu limra'atin bi halatta baga kowace mace tu'minu billahi wal yawmil akhir matakar tayi imani da Allah da ranar lahira imani na gaskiya an tuhidda ta kaurecewa kulliya alamai yitin dan mutuwar wani mamaci fauka salasi layalin sama da kwana 3 illa ala zaujin sai dai in mijinta ne arba'at ashurin wa ashara sai ta masa ta kaba ta kwana ta wata 4 da kwana 10 qalat zainabu zainab dai diyar ummu salama ta sake cewa wasami'tu ummu salamata kuma naji mahaifiyata ma ummu salama kaga kenan wannan hadisin ta ji shi daga baki daban-daban na matan annabi hannawa uku daga ciki har da babarta tace kuma naji ummu salama ma ta kulu tana cewa ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya rasulullah tace ya manzon Allah inna ibnati tuwfiya anha zawjuha ma yata mijinta ya mutu ma'ana ita yanzu ta zo ta yi wa yarta tambaya mijin yarta ne ya mutu sai ta zo take tambayar annabi tace inna ibnati lalle yata tuwfiya anha zawjuha mijinta ya mutu wa qad ishtakat ainuha kuma idan ta yana mata ciwo wanda yana daga cikin magungunan ciwon ido shine me kwalli kwalli yana daga cikin amfanin kwalli yana maganin ciwon ido yana watsake dattin ido kuma yana sa me matsalar gashi ya rinka fitowa musamman kwallin in ya zama al-ismad wani kwalli da ake zuwa da shi daga Saudi Arabia wanda irin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sa ba to mace ko kwalli fa ba za ta sa ba in tana ta kaba yanzu gashi ita wannan mijinta ne ya mutu kuma idan ta yana mata ciwo sosai za ta sa ita kwallin ne ba ma dan kwalliya ba dan me dan magani amma bari ka ji shin ko dan magani mace za ta sa kwalli ko za ta shafa duk wani abin da yake aiki biyu yayi magani yayi kwalliya yanzu hatta sabulu ai akwai sabulin da magani ne kuma kwalliya ne yana kashe kuraje kuma yana jara fata hatta mai akwai wanda magani ne kuma kwalliya ne yana kashe kuraje yana gyara fata to hatta irin wa'annan in mace tana ta kaba ba za ta sa ba an gane ko ko maganin ne sai dai ta nemi wani ba irin wannan ba wanda yake aiki biyu ne ya kwalliya kuma ya magani ba a yi da haka wannan mata ta zo ta ce yata mijinta ne ya mutu kuma tana fama da ciwon ido afa nakhaluha ko ak afa nakhuluha ko afa takhuluha shin za ta iya sanyawa idan nata kwalli ko ni zan iya sa mata kwalli faqala siman faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam siman za Allah sallallahu alaihi wasallam yace da uwar la ba za ki sa mata kwalli ba ita ma ba za ta sa ba marrataini aw thalasan ko sau biyu ko sau uku annabi yana a'a karki sa mata karki sa mata ba za a sa ba kullu zalika yaqulu la in ta sake tambaye sai yace a'a za mu sa mata kwalli a'a in je in ce ta sa kwalli a'a mana annabi ya hana kwata kwata in dai mace tana ta kaba to ba ita ba kwalli na kwalliya ko na magani thumma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam da annabi ya ga ta matsa tayi tambayar sau biyu ko sau uku yana cewa a'a to sannan zai gaya mata dalili sai ya ce da ita inna ma hiya arba'atu ashhurin wa ashra ki sani ita dai ta kaba wata hudu ce da kwana goma wa qad kanat ihdakunna fil jahiliya ki tuna da fa ku lokacin kuna jahiliya ai yanzu sauki ma Allah ya muku daga wata goma sha biyu a da wata hudu da kwana goma yanzu ba za ku gode wa Allah ba akan haka kin manta ne ku a lokacin jahiliya ɗayan ku ta kasance tarmi bil ba'ra tana daukar kashin raƙumi ta yi jifa da shi wani canfi ne nasu na al'ada wanda suke yi a lokacin shiga ta kaba ko yanzu za ka ji mata a ƙasar Hausa suna tambaya malam waya ake shiga ta kaban nan ne sun ɗauka akwai wani ayyuka da ake kan a shiga ta kaba ko kuma malam na kusan fita da ta kaba waya ake fita ne kamar wani gida ai da mijinki ya mutu kin shiga ta kaba ko kin shirya ko baki shirya ba da haka ba wani abu ne da ake zuwa ai wani biki ko ai wasu abubuwa na gargajiya a ce an shiga ba kuma in kan an gama a zo ai wani biki ko ai wasu abubuwa na gargajiya a ce an fita ba haka ta kaba take a musulunci ba da haka manzo Allah sai yake gaya mata irin ta kaba jahiliya da musulunci yazo ya hana dan ya saukaka ya sa wata hudu da kwana goma yace ai kitina daya ku fada a lokacin jahiliya tarmi bil ba'ra takan dauki kashin raƙumi ta yi jifa da shi wani canfi ne nasu kalmar alba'ratu shine kashin raƙumi shine larabawa suke da karin magana sukan ce alba'ratu tadullu alal ba'ir wal afaratu tadullu alal masir duk inda kaga kashin raƙumi a hanya alama ce ta cewa me raƙumi ya wuce daidai da abin da wasu yake cewa ba rami me ya kawo rami ko da walakin gora amiya ko za a rina an saci zanin mahaukaciya duk waɗannan karin magana ne da sun yi kama da wancan a ma'ana alba'ratu tadullu alal ba'ir wal afaratu tadullu alal masir da kaga shatin kafa ya nuna an yi me an wuce dai a mahalli shayi shine alba'ra ba'ra kashin raƙumi kenan da haka idan mata za su shiga ta kaba a lokacin jahiliya sai an nemo musu kashin raƙumi sai ta ɗauka sai ta jifa da shi to wai jefa wannan kashin raƙumin da ta yi alama ce ta shiga ta kaba ala ra'asi alhauli bayan ta cika shekara cif ko kuma a farkon shekara ko kuma in ta yi daga ranar da ta yi to sai shekara ta kewayo na daidai wannan ranar to shine ta gama ta kaba idan a yau ne asabar mijin ya mutu ta dauki kashin raƙumin ta jefa to ba za ta fita daga takaba ba sai wata asabar ta kewayo irin wannan ta shekara mai kewayowa ta watan Zulhijja misali kuma ta rana 6 ga wata to shine ta gama qala humaydu humaydu yace arrawi an zainab wanda shi ya rawaito hadisin daga zainab yar ummu salama yace fa qultu li zainab nace da zainab in tambaye ina mai tambayarta wama tarmi bil ba'rati ala ra'sil hawli me ake nufi da tana jifa da kashin raƙumi akan shekara fa qalat zainab sai zainab tace kanatil mar'atu mata sun kasance ada idza tufi anha zawjuha idan mace mijinta ya mutu dakalat hifshan sai ta shiga hifshan karamin daki akurki an gane ko akurki dakin kiwon dabbobi dan kuntataccen daki matsatse wanda da kyarma za ta shiga walabisat sharra thiyabiha sai ta dauro mafi munin kaya tsummo kara wulakattattun kaya bujubuji ka ganta kamar mahaukaciya walam tamassa tiban daga wannan rana ba za ta sake shafa turare ba hatta tamurra biha sanatun har sai shekara ta kewayo mata thumma tu'ta bidabba sannan sai aje a samu mata kowace iriyar dabba ko kaza ko akuya ko raƙumi ko ma dai wace iriyar dabba sai a zo mata da ita himarin aw shatin ko jaki ko akuya aw ta'irin ko wani tsuntsu fataftaddu bihi sai ta bursine jikinta da shi idan kaza ce aka samu mata to wannan kayan fa da ta sa tun waccan shekara ba wanka ba komai haka za ta zauna tai ta wari tai ta menene ba wanka to idan shekarar ta kewayo ta cika sai a kawo mata dabba in kaza ce karamar dabba to haka za ta mummutsuka kazar a jikinta sai ta mutsuke ko ina da ita duk daukar jikinta sai ta goge da kazar to kuma duk dabbar da suka yi wa wannan atake dabbar take mutuwa wani canfi ne in rago ne ko tinkiya ko akuya ko raƙumi ko jaki za a rike mata shi ta rinka bi tana mummutsuka jikinta tana goge jikinta a jikinsa to da an gama kuma zai fadi ya mutu to wannan shine fita daga takaba a wajen su na farkon kuma shine shiga takaba shine ramyu bil ba'ra din yace fa kallama taftaddu bi shay'in illa mata da wuya ta yi wa wata dabba daga cikin dabbobi irin wannan abun face sai dabbar ta mutu thumma takhruju sannan sai ta fito daga inda take fatuta ba'ra sai a bata kashin raƙumi fatarmi sai ta jifa da shi thumma turaji'u ba'du ma sha'at min ibin aw ghairihi to daga nan ne kuma sai ta dawo ta ci gaba da kwalliyarta da dukkanin abin da ta ga dama na kwalliya ta yau da gobe su'ila malikun ahadu rijali sanadi an tambayi malik ɗaya daga cikin marwaitan hadisin yace ma taftaddu bihi me ake nufi da taftaddu bihi ta mutsike jikinta da shi kala sai yace tamassu bihi jildaha shine sai ta shafe jikinta da wannan dabba da aka kawo mata in karama ce wacce za ta goggoga ta goggoga in babba ce wacce za a rike mata ta bi tana mummutsuka jikin sai a rike mata ta bi tana mummutsukawa akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi to kaga wannan ya nuna musulunci sauki ya zo musu da shi musulunci bai hana mai takaba wanka ba abinda ya hana ta kwalliya abinda ya hana ta wanka da turare wanka da sabulu mai dan karan kanshi shafa turare mai dan karan kanshi ina ba ta an gane amma za ta yi wankan ta in kin ga dama a rana ma ki wanka sau 10 amma turare ne ba za ki shafa ba to amma a lokacin jahiliya wankan ma ba a yi duk zafin duniya wanda wani lokacin ana tsananin zafi kana wankan ma kanka gama kai gumi amma in tana takaba a wannan lokacin jahiliya duk zafi mace ba za ta yi wanka ba amma musulunci yazo ya sauƙaƙa musu to da haka manzo Allah yana gaya mata ne dan ta tuna kuma dan ta ba a sannu domin mutum baya sanin kimar musulunci sai in ya san wahalar da ake sha a wajen musulunci yanzu wanda da ba ma guje ne yazo ya musulunta ya fi ka sanin kimar musulunci saboda shi ya san gatan da yanzu musuluncin ya yi masa wanda da kirista ne ba musulmi ba wahalar da ya sha addininsa in ya shiga musulunci sai ya fi ka ganin saukin musulunci da rahamar da take cikin musulunci amma wanda dan gada yayi za ka ga bai fiye ganin kima da darajar musulunci ba shine sayyidina Umar ya faɗa kamar yadda hadisi ya nuna manzo Allah yace tajiduna an-nasa ma'adina khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islami idha faqahu mutane za ku samu haka dabi'un suke mai kwazo a jahiliya in yazo musulunci sai ya fi kwazo domin a can yayi kwazan na banza nan ko zai ga ga kwazan na lada can yayi kwazan ba lada nan ko zai yi da lada can kwazan ninkin ba ninki ne nan ko sai ya ga kwazan dan kadan ne ladan da yawa can ko ga yawa amma ba lada to wannan da ire-iren su da ke Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin Kitab al-Talaq babu tahaddi al-mutawaffa anha zawjuha ko tahiddu al-mutawaffa anha zawjuha arba'ata ashhurin wa 10 macen da mijinta ya mutu za ta yi zaman takaba har na wata 4 da kwana 10 za ta kaurace wa kwalliya hadisi mai lamba ta 951 hadisi ummi atiya hadisin ummu atiya nusayba bintul haris al-ansariya Allah ya kara mata yadda anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala tace kunna nunha mu mata mun kasance a zamanin annabi ana hana mu an nuhidda ala mayyitin mu yi takaba da kaurecewa kwalliya ga dukkan wani mamaci fauka salatin sama da kwana 10 illa ala zaujin sai dai in miji ne arba'ata ashurin wa 10 sai mu masa wata 4 da kwana 10 wala naktahilu bazamu sakwalli ba wala natatayyabu bazamu shafa turare ba wala nalbasu thawban masbughan bazamu sanya tufafin da aka yi masa turaren turare ba ko aka shafa masa turare ba illa thawban ghas asbin sai dai tufafin da ake kira da thawban asbin thawban asbin suka ce burudun yamaniya wasu barguna ne gado da ake kawo daga kasar Yemen yusabu ghazluha ay yujma'u thumma yusbagu ana tattara zaran su sannan sai a tira shi to irin wannan tunda shi a haka yazo shine aka bar mu murin kasawa amma tufafin da mai kala kalan mai daukar hankali mai kwalliya to an hana mu musa wa qadara khasalana 'inda ad-duhri sai dai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mana sauki idan muka gama jinin haila idza qtasalat ihdana in dayan mu tai wanka min mahidi ha daga jinin hailata fi nubdatin min kasbin ko min kustin azvarin an ba mu dama mu samu kunci ne na turare mu yi dauke da shi mu yi tsarki da shi mana a samu auduga a dandali turaren almuski mace ta tsaftace jikinta da shi wannan shine abin da mata suke yi kuma shine abin da yake daidai da lafiyar mata duk macen da ta gama jinin al'ada akwai turaren almuski da ake kira da miskut dahara domin idan mace ta gama jinin al'ada karmin jinin yana nan tare da ita duk ruwan da za ta sa ta wanke da haka sai akan samu tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani nau'i na turaren almuski shi haka ake kiransa miskut dahara ba wai kowane ordinary miski ba saboda miski kala-kala ne akwai wanda bai dace da ya shiga cikin jiki ba akwai wanda yake shiga cikin jiki to irin wannan shi ake kira da miskut tahara to mata annabi sallallahu alaihi wasallam ko suna takaba in suka gama jinin al'ada yayi musu izini saboda su daina karanin jini su yi amfani da miskut tahara su dandale shi a auduga su sanya a mafitar jinin al'ada su tsaftace ko ina shashare ko ina to shi shi yake tafiyar da karnin jinin sannan kuma baya cutar da lafiyar su amma mace kar ta je ta yi ta sa kowane irin turare a jikinta sai ya jawo mata wasu larurori da wasu matsaloli ina fata an gane to daka ummu atiya tace sai dai a zamanin annabi kadai an mana izini duk wani tufafin da turare ya taba ma ba a yadda mai takaba ta sa ba amma an yadda idan mace mai takaba ta gama jinin al'ada to ta samu turare na almuski ta yi dauke da shi mana ta tsaftace jikinta da mafitar al'adar ta da shi dan karnin jinin ya tafi gaburanta akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari yabta da wannan hadisi a cikin kitab al-haidi babu tibi lil mar'ati inda ghusliha min al-mahid abinda muka fada ya zama daidai Allah ya hada mu alada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah farko ana sanar da ƴan uwa cewa yau ita ce asabar ɗan ƙarshen wata wacce aka saba ga neman taimako dan zuba mai a inji dan gudanar da wannan karatu. Da fatan Allah ya bada ikon taimakawa. Abu na biyu, akwai tambayoyi kamar haka. Mai tambaya ta farko yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah. Allah ya kara wa malan lafiya ya ji kan iyaye. Allahumma amin. Yace malam menene hukuncin matar da mijinta ya sake ta kuma da ciki sai ta barar da shi da gangan ta yi laifi ko da gangan ta barar ko ba da gangan ba in dai abu ne wanda tana da iko to akwai laifi. To sannan kuma ko da gangan ko ba da gangan ba barewar cikin ya sa ta gama idda, domin da haihuwa da barin ciki duk ɗaya ne. Idan mace mijinta ya mutu ko ya sake ta tana da ciki sai ya bare ko ta barar to ta gama idda. Haka nan in ta kaba take yi ma'ana mijinta mutuwa yayi tana da ciki nan ma ko ta barar ko a barar mata ko ya bare da kansa duk dai ta gama idda. Takarda ta ƙarshe yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yace da malam barka da wannan lokaci. Malam dan Allah a saka kakata cikin addu'a sakamakon cutar shanyewar barin jiki daga ɗaya daga cikin ƴan agajin wannan masallaci. To Allah ya bata lafiya, Allah ya tashi kafadinta, Allah ya warkar da ita da dukkanin sauran marasa lafiyar musulmi na gida da kuma asibiti. Kamar yadda muka sani, muna cikin kwanaki 10 na farkon watan Zulhajji masu albarka, wanda ana son yawaita ibada a cikin waɗannan kwanaki, musamman yawan kabarbari, fadin Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd, ko Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd, ko Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, ko Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya tabbata ana son yin azumi a waɗannan kwanaki, musamman kwanaki na sunna, litinin da alhamis, domin litinin din cikin wannan kwanakin ba kamar kowace litinin bace. Haka alhamis din cikin waɗannan kwanakin ba kamar sauran alhamis bace. Sannan uwa uba, akwai ranar arfa, ranar 9 ga wata, wacce ita ce ranar da Allah maɗaukakin sarki ya fi yin rahama a cikinta sama da kowace rana da ka sani a duniya. Duk wata rana da za a ce maka Allah yana rahama yana jin kai ba ta kai ranar arfa ba. Ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana kusantowa ga bayinsa, kusantowa irin wacce ta dace da shi a lokacin da ake tsayuwa arfa. Sai ya ce da mala'iku waɗannan su waye? Tambaya ta isa ba wai ta neman sani ba. Sai su ce ai bayinka ne, sun tattaru ne a wajen ɗakinka, suna yabonka, suna girmama ka, suna tsarkake ka. Sai ce to me suke nema? Rahamarka suke nema, kuma azabarka suke tsoro. Sai ce sun ganni ne? Sai mala'iku su ce ba su ganka ba. Sai ce to ya kuma da sun ganni? Sai mala'iku su ce da sun ganka da sai sun fi haka. Sai ce to ina shaida muku duka na gafarta musu. Da haka ranar arfa rana ce mai matukar kima, mai matukar daraja, mai matukar mahimmanci. Kar ka shagala da siyan rago, da siyo hula, da zuwa canjo takalmi, da karɓo ɗinki, kai wa kanka asara. Waɗannan abubuwan ba haramun ba ne, amma bai kamata su shagaltar da kai ba. Ya kamata a ce ranar arfa ka killace kanka, kayi abubuwa na musamman na ibada wanda suka tabbata kama daga zikiri musamman na la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ba adadi kai tai shine zikirin da dukkan annabawa suke yi a wannan ranar shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fiyayyar addu'a ma'ana addu'ar da Allah ya fi karba du'a'u yawmi arfa ita ce addu'a ranar arfa sai ya ce wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli kuma fiyayyan zikirin da na faɗa ni da annabawan da suke kafin ni la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mana wannan zikirin yafi hatta karatun qur'ani a ranar falala daka ka dage ka ribace shi ka yawaita yin sa ya tabbata ana yin azumin arfa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ina sa ran Allah zai kankare zanubin shekarar da ta wuce da shi da shekarar da za ta zo daka mutum kare wa kansa asara ya daure yayi azumin ranar arfa wanda bisa ga lissafi mu arfa za ta kasance mana ranar talata ne insha Allah tunda yau ana shida kuma arfa din tara ake yi kuma yau ga mu muna asabar kaga lahadi bakwai litinin takwas talata shine tara arfa kenan wanda kuma laraba shine ranar idin babbar sallah insha Allah idan ka bana dai babu hatsaniyar cewa azumin ya zo asabar ko bai zo asabar ba za a yi ko ba za a yi ba da aka muttafaqun alaihi za a yi azumi matan da suke jinin al'ada ko suke da uzuri da marasa lafiya ba dole sai sun yi azumi ba amma sai su shagaltu da wannan zikiri da sauran ibadoji wadanda suke da ikon su fatan mu Allah madaukakin sarki ya karba mana Allah ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi kuma ya yayi mana dukkan damuwoyin mu yan uwan mu alhazai da suka tafi aikin haji Allah madaukakin sarki ka dawo mana da su lafiya ka sa su yi aikin haji karbabbe duk addu'o'in da za su yi wa kansu da wanda za su yi wa al'ummar musulmi baki daya da wanda za su yi wa kasar mu Najeriya Allah ka karba mana na alkhairi wadanda kuma na neman tsari ne daga shari to su ma Allah ka karba mana ka kawon mana da dukkanin fituna da dukkan shari abubuwa da suke faruwa marasa dadi Allah madaukakin sarki ka musanya mana su da masu dadi asarori da ake ta tafkawa a wannan gari sakamakon rushe-rushe Allah ka mayar da mafi alkhairi Allah madaukakin sarki ka sanya duk abin da aka rasa a samu ninkin baninkin sa wadanda suke rasa wajajen sana'o'i Allah madaukakin sarki ka ji kunci lamarin su ka sauya musu da mafi alkhairin sama da abin da suka rasa wadanda suke ta murna suke dariya Allah ka dawo da su cikin hayyacin su Allah ka dawo da su cikin tunanin su Allah ka ganar da su bai dace dan uwanka musulmi yana cikin damuwa kai masa dariya ba domin manzo Allah ya ba mu kaida yace la tubhiri shamatata ala akhi kada dan uwanka ya taba shiga wata damuwa ko wani kunci kai masa dariya in ku kai fayuafihi Allah wa yabtali shi Allah zai tafi da abin daga kansa kai kuma ka jira zai dawo kanka shi yasa magabata suka ce a tarihi an gani ya maimaitu ya sake maimaituwa duk abin da kai wa dan uwanka dariya a kansa sai Allah ya jarabce ka da wannan abin kafin ka mutu to Allah madaukakin sarki ka tsare mu Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ya sa ai sallah lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik a cinama a hankali.